الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أنا مسلمي لما تذكروا أولا مسلاتي في دار البركة مسجد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. إن أمكم غيسوة الدين المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا رانا الهمس شابير قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1444 wanda ya daidai da 6 ga watan Hudu miladiyyar Isa dan Maryam shekara ta 2024 dan dasawa daga inda muka tsaya na tafsirin Al-Qur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka watan Ramadan. Ajiya tsaya ƙarshen suratul Ma'un, yau tantan tashi suratul Quraysh, amma za mu tsallake suratul Quraysh mu waro daga suratul Fil saboda surori ne wanda suna da alaƙa da juna. Idan muka ware da Quraysh mu ce mu kai Fil, ma'anar ba za ta bada ba yadda ya kamata. Domin za mu waro daga Fil sai mu zo Quraysh insha Allah. Za mu yi bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف
Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabi fil. Shin baka gani ba ta kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ubangiji ka ya aikata ga ma'abuta jiwa. Alam yaj'al kaydahu fi tadbir. Ashe bai sa makircin su ba a cikin wacewa. Wa arsala alaihim fayrul arabi, ya aiko musu tsuntsaye wanda suke jama'a jama'a tawaga tawaga. Tarihin bijaratun misiki, suna jibarsu da duwatsu wanda suke na konannan laka. Faja'alahum ka'asfin ma'qul, sai suka mayar da su suka maida su kamar karmami wanda aka canje. Wannan sura ita ce ake ce ma suratul Fil. Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ita kan manzon shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin yana garin Makka kayan ya hijira ya koma zuwa Madina. Wanda ake ce ma ashabu Fil wasu mutane ne da suka zo suka nemi ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala suka nemi su rusa shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya kange su ya turo musu tsuntsaye suka yi musu azaba, kamar yadda za mu gani a nan gaba a cikin labarinsu. Malamai sun gani cewa dalilan da ya sa waɗannan mutanen suka nemi ɗakin Allah suka shirya da su zo da su zawa da komi nasu don su yi su rusa wannan ɗakin sun gani dalili guda biyu. Dalili na farko suka ce Abraham, wasu sun ce sarki ne na waɗannan mutane, wasu kuma malamai sun ce a'a, babban komanda ne na sarki Najashi, babban komanda ne na sultawan shi, wasu kuma suka ce a wani waziri ne, wani minista ne a cikin mulkin shi. Wannan mutumin ya gina wani gini, ya yi wani gini, ya gina gidan bauta. Da ya gina gidan wannan bautar, sai ya mashi ya kyawata shi ya ce wannan gidan bautar da ya gina mutane za su dinga zuwa suna bauta kamar yadda ake zuwa ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala ana yi mashi bauta. Saboda Ka'aba ta kasance mutane suna zuwa a wurinta suna bauta tun kafin tubuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, inda annabi Ibrahim shi ne ya gina Ka'aba. Kenan Ka'aba ta kasance ta jima tun kafin aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci annabi Ibrahim shi da ɗanshi su kama su gina wannan ɗaki. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa wayzir fa Ibrahim wayzir fa Ibrahim wa Isma'il al qawaid al bayt taqulu ta wayzir fa Ibrahim al bayt wa Isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Lokacin da annabi Ibrahim da ɗanshi Isma'il suke daga dimshikai na wannan ɗaki suna addu'a suna kira Allah subhanahu wa ta'ala ya karfa musu wannan aiki da suke yi. To wannan ke nuna Ka'aba ta daɗe a gini, shi yasa kawurai suna zuwa, Larabawa suna zuwa gindin Ka'aba da abun da ya saura na addinin annabi Ibrahim, da shi wasu daga cikinsu suke bauta, wasu kuma suna yi tashe-tashensu can suke da gumakansu can suke zuwa duk shekara ne suna tattaruwa suna zuwa aikin hajji. Amma dai aikin hajji ba irin wanda musulunci ya shara'anta ba, irin yadda sagada ma irin yadda suke zuwa su ita shirke-shirkensu yadda suke so. To wannan bawan da ya gina wannan abun bautan a ƙasar shi, sai ya ce saboda yana da ƙarin mulki a lokacin, sai ya ce zai zo zai maida wannan gidan a dinga zuwa shi ma ana da wafi ana zuwa shekara yadda ake zuwa aikin hajji ana zuwa wannan wajen. Sai wani daga cikin ɗiyar Larabawa na daga cikin Bani Kinana ya yi wannan labarin, shi yana cikin garin. Ko da yi wannan labarin sai ya lallaba cikin dare ya cinna ma wannan rubuta ya kunna ma wannan abun gidan bautar da suka gina wuta ya kone kurusu. To wannan sarkin da saya ta yi sai ya ce ga abin da wanga ya aikata da su. Sai Abraha yana daga cikin manyan masu ba shi shawara, yana daga cikin manyan sojawan shi, sai ya ce aika bari za mu je mu rusa wannan ɗakin da ake suke shi da shi, wannan ɗakin da ake zuwa ana bauta a garin su, za mu je mu rusa shi. Wannan shi ne dalili na farko wanda waɗannan mutanen suka shirya suka zo don su rusa Ka'aba. Dalili na biyu kuma cewa wasu mutane daga cikin Qurayshawa kenan mutanen garin Makka suka wuta suna tsayayya harkokinsu na kasuwancinsu na yau da gobe, sai suka ta yi ardun Najashi suka ta yi wannan ƙasar inda aka gina wannan ɗakin da suka zauna, sai suka zauna kusan wannan suka yaɗa zango kusan wannan ɗakin da aka gina. Da suka zauna kusan wannan ɗakin za su buƙaci abinci, za su buƙaci wasu abubuwa nasu. Wannan yasa sai suka hasa wuta, da suka hasa wuta ko da suka tashi tahiya sai suka bar wannan sauran mota a wannan wurin. Yanzu sai iska ya zo cikin dare, da iska ya zo sai ya kwashi wannan motar ta kai ga wannan ɗakin ya ƙona ta baki ɗaya. A nan ma wannan sarkin da ya gani ya ji labarin kowane mutane ne ya ɗau alwashin cewa nan ne tabbas, sai ya je hakarinsu ya rusa wannan ɗakin. Yanzu sai ya haɗa sojoji da malamai sun yi saɓani akan wanga kisai, amma ni kam ya haɗa sojoji wanda ya sa babban kwamandan wannan sojojin shi ne Abraha, shi ne wanda aka turo tare da sojoji ta hana giwar waje don ba don komi ba don su zo su rusa ɗakin Ka'aba. Suka shirya suka taho, wasu malamai sun ce tare da su abin giwa takwas, wasu malamai sun ce tare da su abin giwa goma sha biyu, wasu kuma sun ce tare da su akwai giwa goma. Tare da su ne akwai giwa goma. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ma da ya ta cewa alamtar kai fa ala rabbuka bi ashabihi, shin baka ga yanda ubangijin ka bai yi da ma'abuta giwa, ka ga yanda Allah subhanahu wa ta'ala bai yi musu azaba. Waɗannan mutanen suka taho suka yi garin Makka ba dan komi ba, ba su da niyyar komi, suna so su je su rusa wannan dare, ba su zo don su yaƙi mutanen babban gaba, ba su zo don su yi kashe-kashe ba, a wannan ɗakin kawai shi ne suka zo da niyyar rusawa. Wasu daga cikin malaman suka ce sun zo da giwa baki ne don giwa tana da ƙarfin da ɗan adam ana iya tara ɗan adam da yawa ba su kai wannan ƙarfin ba, shi yasa za su dan su darma a kan shi kai na wannan ɗakin, sai su darma kowane da inkiya a sa ka hancin kowace giwa, sai giwa bakin a kora su kowace giwa ta ja da kai, da yanda sun ja sun ta yi ɗakin zai waƙi warwarsu. Idan tsabar ƙarin suna sun sha waka ta ja gimshi guda, waka ta ja guda, waka ta ja guda, duka ɗakin zai waƙa ya roshi. Wannan ya sa suka taho da giwa. Da suka taho dama ba su taho da niyyar yaƙi ba, ko da suka zo sai suka waƙa ba abun da ke da mutanen Makka na neman. Da suka zo sun yaɗa zango a garin Ta'if, garin Ta'if kuma gari ne yana kusa da Makka, ko a yanzu bai wuce kilo 80 zuwa 100 tsakanin shi da Makka. Da suka yaɗa zango a nan sai suka tambayi mutanen garin, sai suka mutanen garin suka ji tsoro, sarkin wannan garin ya ji tsoro ya ba su kyauta wanda take kyauta mai yawa, kuma ya gama su da ɗan nuna hanya wanda zai nuna musu hanya ya kai su har ɗakin Ka'aba. Saboda sun taho sojawansu suna da yawa, ba mutanen Makka kaɗai ba, mutanen Larabawa baki ɗaya, Khali'atu da Hijaz al-Arabi baki ɗaya su tattaru, ba su iya kare waɗannan mutanen, ba su iya kare waɗannan mutanen sai ya kai su. Isa suka taho kansu ɗage, ba abun da suke shakku, ba su shakku wai akwai wani wanda ya isa ya hana su su yi wannan abu. Da suka taho sun tinkaro garin Makka, sai suka waɗa garke na abubuwa na ima kenan na dabbobi arzikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mutanen Makka. Sun yi da su wajen da yi suna kiwo. Yanzu da suka tinkaro waɗannan sai suka tambaya wane ne wanda ya yi kowa, wane ne wanda ya kowa girma, wanda kamar shi ne ake gani kamar shi ne sarkin garin, wanda dukkan mutanen garin Makka suna girmama shi. Sai aka tambaye shi da cewa Abdulmuttalib, sai aka gaya mu shi wannan komandan, aka gaya mu cewa Abdulmuttalib ne kenan kaka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu da ya diba cikin wannan raguma sai ya kwashi raguma wannan bawan Allah Abdulmuttalib. Wata ruwaya ta malamai tana cewa ya kwashi raguma tare, wasu kuma suka ce raguma tare ne. Yanzu sai aka je aka ba Abdulmuttalib labari, kuma sai ya aika shi ma ya ce aje a zo mashi, aje a ce mashi ba ya zo wani abu ne, ba ya zo yaƙi ba ne, sai in sun yaƙe su za su yaƙa su kawai, ba don komai ba ya zo nan, don dai ya zo ne don ya rusa ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala. Don shi kuma da ya zo wurin shi sai suka shiga garin Makka, wannan dai ya abu ne a bakin garin Makka kayan su shiga. Da ya zo wurin shi sai ya ce mashi an aiko ni a wurinka in baka labarin cewa sarkinmu ya ce ba ya zo ne don ya yaƙe ku ba, ya zo ne don ya rusa ɗaki. Sai ya juya ya kwashi baya ya kyale shi. Abdulmuttalib ya ce ba za mu iya yaƙa su ba, saboda ba mu da ƙarfin da za mu yaƙa su, ko da mun mutu mu yaƙe su ba za mu iya kare ɗakin Allah ba, saboda suna da ƙarfin da za su iya kare da mu baki ɗaya, kuma su yi abin da ya kawo su. Shi ya sa ce za mu ja baya mu bar su da wanda ya gina wannan ɗakin, saboda Allah subhanahu wa ta'ala shi ya umarci Annabi Ibrahim da ya gina wannan ɗakin, kuma ya jingina wannan ɗakin da cewa ɗakin shi ne Baitullahi al-Haram, ya ce gida ne na Allah wanda yake amintacce, wanda yake ba a cutar da shi, kuma ba a cutar da wanda ke cikin shi, saboda haramcin shi har dabbobi da suke rayuwa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ya hana a takura musu, ya hana a cuta musu. Shi yasa Abdulmuttalib ya jiyo a wurin shi ya neme shi ya bashi raƙuman shi, ya ce mashi kai na zo garinka zan rushe gidan da kake bauta, abin da kake ganin nan ne wajen bautarka, amma baka mun magana kan shi ba, baka nemi sasanci ba, baka nemi sulhu ba, baka ce komai ba, tattauna komai ba kan shi, kawai ka yi magana kan ba ka rasu maka. Wasu daga cikin malaman ruwaya suke cewa ko da ya zo da yake Abdulmuttalib ya kasance mutum ne wari mai kyawu, ko da ya zo ya gane shi ya burge shi, ya ce mashi ya burge shi ya gani mai ya zo ne yake so yanzu ya yi mashi, sai ya ce kawai ya ba shi raƙumin shi. Yanzu da ya ce ba shi raƙumin shi sai ya mamaki,
alhali nazo daga rosa abun bauta abinda danshi mutane suke zo mun duk shekara suna zuwa suna kawo mu alherai muna samu arziki ta hanyar waɗannan mutane da suke zuwa arziki na sauka a gaba ta hanyar wa'annan alhazan da suke zo mu duk shekara shekara wannan abu da yira kuma kamar mahimmanci ba dan mai bakari magana a kan shi ba sai ya ce mishi wannan gidan da yake gani akwai mai shi rakun ma ya ce su ne nashi nashi shi sa ya nemi a baya rakun mai shi shi ma wannan gidan da yake nema ya roshe akwai mai shi zai kare da shi mai shi zai kare gidan shi da kanshi dan haka ya nemi a ba shi rakun mai shi ya ba shi rakun mai shi yadda ko da suka waye gari sai suka bukaci Abdulmuttalib ko da ya wuce sai ya gaya ma kwarai sha ba kenan mutanen Makka ya ce musu wa'annan mutanen mu sun taho da su zawa waɗanda ba mu iya yin komi tattare da su kenan abinda ya dace mu yi dukkan mu mai ta je yin gani mu je mu naɗe musu duwatsu ko kuma ƙarƙashin duwatsu mu jira mu ga abin da Allah zai yi saboda kar su zo ma wani abu ya sa su musguna mu tunda sun ce ba sun zo ne don su yaƙe mu ba sai kuma mun yaƙe su don haka mu sha mu ba su gari mu bar su mu ga abin da za su yi da wannan gida ya ci gaba da addu'a yana kiran Allah subhanahu wa ta'ala a yanda suke ibadunsu na sallah nasu na kansu na Ibn Kathir ya kawo a cikin littafin shi tafsirin al-Qur'ani mai girma yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi niyyar ya kare wannan gidan ne wai ba dan kasancewar su Abdulmuttalib ba Qurayshawa a wannan lokacin suna musu ko kuma ba dan kasancewar ibadar da suke yi a wannan lokacin ba ibada ce karɓarwa a wajen Allah Allah subhanahu wata'ala ya yi niyyar saboda su kuma akan shirka su da su da wancan wahal da suka zo dukkan su kowa ba Allah yake bauta ba tunda Qurayshawa kayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sun kasance gumaka suke bauta ba kenan Ibn Kathir yake cewa Allah subhanahu wata'ala ya yi wannan ne ba don komi ba saboda shahida ce ya yi ta aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah subhanahu wata'ala akwai wani abu da yake nihi da wannan dakin yana nihin wani abu da wannan dakin kamar yadda za mu gani a nan gaba cewa a wannan shekarar ne Allah subhanahu wata'ala ya sa aka da ya rashi da kaddara mu aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu sazance mafi inganci ko da aka waye gari kenan sun yi wannan tattaunawar ne kayan a waye gari soji ya so zawon shi sun shigo suna bakin gari ya kira Abdulmuttalib suka yi wannan tattaunawa yanzu suka yi saya da sun mutu da shi da jama'an shi ko da aka waye gari sai shi Abraha da shi da su zawon shi suka tashi suna shirin su shigo Makka dan su zo su yi mission ɗin da ta kawo su dan su zo su cika burin su wanda ya kawo su shine na rosa dakin Allah subhanahu wa ta'ala wasu daga cikin bayan Allah wasu daga cikin Qurayshawa sun kasance a musalunci suna lewa su suna tsankanin su ga yaran su a wata ruwaya kuma aka ce Abdulmuttalib ne ya aiko wani daga cikin diyan shi yace ya je ya lallaba ya dinga yi mishi bincike yana sa ido ya gani waɗannan mutanen yaya za su ko da sa ta yace sai aka nemi suka ce aka nemi mata da jiwa kawai jiwa sai ta yi kwance da an tattaba ta a ta tashi a gani sai ta yi kwance ta kitayya da kitayya sai suka bige ta suka mai da gabanta zuwa garin Yaman sai suka ga ta tashi tana tafiya suka kara mai da gabanta zuwa garin Sham suka ga ta tashi tana tafiya amma duk lokacin da suka mai do gabanta zuwa dakin Allah subhanahu wataala hanyar da za ta kawo su dakin kawai sai ta zauna da tafiya wannan Allah subhanahu wataala ya nuna musu ayoyi ne da tun nan sun gane sun fahimta da sun koma ko kuma su ma zo su kwashi dukiyar da suka ga dama su kwasa ta larabawa su juya su taya su Allah subhanahu wataala ba zai musu komi ba amma suka nace suka dinga a wata ruwaya aka ce guda suka dinga kunnawa sai a sa a cikin hancin jiwon ba dan komi ba dan a sa ta a zaburar da ita ta tashi ta inda suke so ta kai haka nan suka tai suka kama hanya suna tafiya kamar yadda Ibn Abbas yake cewa sun kasance suna sa wuta da wasu abubuwa na sha dan su hirgiza wannan jiwon su ba ta so ta samu da ita tashi ta kai dan su samu su cika komi shi su tai ya zuwa rosa wannan dakin kamar abin da ya kawo su a ana haka nan sun tada dukkan waje sun hirgiza giwa da kari ta ni wannan wajen kai sai kawai sai Allah subhanahu wataala ya aiko da waɗannan sun zaya malamai sun yi sabani akan kalar waɗannan sun zaya wasu ce sun zaye ne amma suna da kanu irin na musoshi kanu irin na karnuka kanu irin na zaki su damusa wasu kuma sun ce sun zaye ne waɗanda suke sun kai girma sun kai girman wata dabba wadda take mai kwari wadda take babba Allah subhanahu wataala ya turo annan sun zaya kuma tsuntsayen suna dauke da mi suna dauke da burguna ne burguna wanda suke na gasassan laka laka ce an gasa ta a wata ruwayarwa suka ce suna dauke da duwatsu ne kuma duwatsun tare da duwatsun akwai wuta Allah subhanahu wataala ya turo annan tsuntsayen kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce mu arsala alaihim tayran amami ya aiko musu tsuntsaye wanda suke tawaga tawaga kamar yadda zaka ga umarin ce yayi zuwa wannan rana daga karkar zaka ga yadda tsuntsaye suke tawaga ga sanan tawaga tawaga jama'a jama'a su yi wani kuma inda za su haka Allah subhanahu wataala ya turo musu wannan tsuntsaye wasu daga cikin malaman da suka rawaito wannan kisa sun ce tsuntsayen suna dauke da duwatsu ko wani duci ko wani tsuntsu yana dauke da ducin da akwai suna mutumin da zai hallaka a gare shi kenan babu ma hira a ce kawai sai kowane za a yi mai rabo ya samu a'a kowane daga cikinsu Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuto sunan shi a bisani da zai wato a kan shi ya hallaka shi wasu daga cikin malamai suka ce wa'annan tsuntsaye suna dauke da duwatsu kowane tsuntsu yana dauke da duci guda cikin yayyukan shi guda biyu kenan kowane yayyuki yana mallake da duci guda kuma yana cike a bakin shi haka nan suka dawo wasu daga cikin malamai suka ce duk duci guda ya kai girman kan rago wasu kuma suka ce ya kai girman kan mutum kenan da ducin ba karami ba ne kuma wasu sun ce duci ne na kokannan laka laka ce aka kona da zayin tsakanin da muci aka dauko wasu kuma sun ce a duwatsu ne wanda suna tattare da wuta wanda suna waka ma mutum kai tsaye zai narke wa'annan mutanen suka fito wa'annan duwatsun suka tawaga tawaga suka tunkari wa'annan mutanen shi yasa duk wanda ya tsuntsu ya tunkaro zai sako mai dutsen da ke da bai sunan shi ne a kan shi haka nan Allah subhanahu wataala ya halaka su baki ɗaya bai ma bari ba suka kai ga shiga ɗakin ka'aba inda ɗakin ka'aba yake tun suna rusa hanya kayan su kawo Allah subhanahu wataala ya aiko wa'annan tsuntsayen suka musu dugudan wa'annan duwatsun suka halaka wasu daga cikin malaman ruwaya suna cewa idan duci ɗaya ya samu mutum daga mutum a cikinsu to jikin shi zai dinga kikkirewa yadda ka san ana sa wani abu ana sare shi da kaɗan kaɗan jikin shi yake kikkirewa har ya kai ya mutu baki ɗaya su suka halaka sai mutum guda shi Abraham wannan komanda wanda ya sha alwashin lalle tabbas sai ya zubda wannan ɗakin shi kaɗai ya jira shi ma ba don koyi ba Allah subhanahu wataala ya bar shi don ya gwada mu sarkin nasu na jashi don ya gwada mishi mulki da cikan mulkin shi Allah subhanahu wataala a cikin malaman da suka rawaito wannan kisa suka cewa na jashi shi kaɗai ne bai halaka sai ya juya zai koma da ya juya zai koma shi ma a hakan tsuntsun da aka rubuto da sunan shi bai halaka shi ba a nan Makka sai ya bi shi yana yi ta tsayayya bayan shi yana ta tsayayya sai da ya kai fadar da jashi fadar sarkin da ya turo su kenan sai da ya kai gaban shi ya ba shi labarin ga yadda aka halaka mutanen nan baki ɗaya babu wanda ya tsira a cikin su sai ni kadai yana gama ba da labarin shi ma tsuntsun ya sako mai dutsen shi daga nan shi ma ya ware kikkirewa da kaɗan kaɗan da kaɗan kaɗan har ya mutu a gaban wannan sarkin kenan Allah subhanahu wataala ya yi haka ne dan ya nuna ma wannan sarkin ba yana zaune bai gani ba kenan ba mamaki Laraba suna cewa laysal kabaru kal mu'ayana ka ganin abu da idanunka ba dai yake ba da a baka labari kenan ba mamaki wannan labarin da zai ba shi duk zai saurara ne ko ya kama amma zai samu shi ko kuma ya hita tasawuri ya hita tintintini wai wannan abun yaya ne ya kasance shi yasa Allah subhanahu wataala sai ya bar shi ya koma a gaban shi shi ma tsuntsun ya bi shi ya jewa mishi wannan dutsen ya jewa mishi wannan dutsen kai tsaye kuma wannan dutsen ya kashe shi yanda ya kashe sauran su zawon shi a can a nan shi ma wannan dutsen ya yi daidai wannan dutsen da ya wada mishi ya dinga hukuncewa daidai har ya mutu anan Allah subhanahu wataala ya kare da waɗannan mutanen anan Allah subhanahu wataala ya kare da su sune zaka ji ana cewa ma'abuta ne ba zaka ji ana cewa azance mafi inganci na malamai a wannan shekarar ne Allah ya aka hali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa a cikin littafin sirra zaka ji so da yawa ana cewa wani da amin fi an hayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekarar giba waɗannan sune ma'abuta giba wa'anda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da sura wanda ana karanta ta har yanzu kuma har abube har zuwa ranar tashi alkiyama za a dinga karanta kissar su wa'anda suka ne ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala don su husa shi a nan larabawa suka hito bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya halaka mutanen nan suka hito suka samu dukiya mai ɗumbin yawa suka samu ganima aka ce akwai wasu nau'ika na dukiyoyi wasu nau'ika na wasu abubuwa wanda ba a taɓa ganin su a ƙasar larabawa sai wannan lokacin ba su da su ba su san su ba saboda larabawa kamar yadda zai zo a nan gaba za mu gani sun daɗe sun kasance suna cikin yunwa sun kasance masu yunwa ne talakawa ne ba su da arziki saboda yankin da suke yanki ne wanda ba a noma a ciki yanki ne na duwatsu yanki ne na sahara kuma akwai nisa da su da sauran mutane shi yasa sun kasance a cikin yunwa sun kasance a cikin matsanancin talauci da aka yi wannan abu suka samu dukiyar da ba su taɓa samu irinta ba wasu daga cikin malaman ruwa ya suke cewa shi karar kankan shi abu ɗalib sai da ya cika wani ta ɗan burkashi da zinariya zinariyar da ba a taɓa samu irinta ba a ƙasar larabawa wannan shi ne ƙarshen waɗannan mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa manzon shi alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil shin baka gani ba ba a baka labari ba yanda ubangijin ka ya aikata ga ma'abuta giwa yanzu ka dan fahimci yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aikata su ya aikata da su ya aiko musu tsuntsaye sun halaka su sun yi musu azaba wanda su kadai aka yi musu azaba irin wanga su kadai aka yi musu saboda me sun saboda sun nihi sun shirya yaki da Allah subhanahu wa ta'ala sun nihi rusa dakin Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa alam yaji alkaida wa fi tadri shin bai sa makircin su ba shirin da suka yi na su rusa rusa wannan dakin dan a bar zuwa wannan dakin ana nayin shi da ibada dan su raba larabawa da dan alkhairar da suke samu da masu zuwa wajen wannan dakin suna kawo musu shin wannan makircin nasu Allah subhanahu wa ta'ala bai sa shi cikin wacewa ba saboda tabbas lokacin da azaban nan kayin azaban nan ta zo tattare suke dunkule suke a wuri guda kuma dukkan su ne su guda ne a je a rusa wannan ɗakin babu wani wanda ya kalafa a cikin su amma lokacin da azaban ta sauko musu dukkan su wacewa suke kowa yana gudu yana neman ina zai samu mafaka shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alam yaj'al kaydahum fi tadlil shin bai sa shi Allah subhanahu wa ta'ala bai sa makircin su ba a cikin wacewa kenan suka wace su da sun gullo makirci sun zo don su cutar da wannan ɗaki su zubda shi amma Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da wannan makircin nasu a kansu yasa suka wace suka yi ɗaiɗaiɗaiɗai kowa yana ta kan shi wa arsala alaihim tayran abadi Allah subhanahu wa ta'ala dan cikan mulkin shi dan ya bar shi mai mulki ne mai karfin mulki ne idan aka ja shi ya iya ramawa idan aka sokane shi ya iya tarewa kai tsaye Allah subhanahu wa ta'ala da ya ga dama da yana iya sa mutoren shawa su ji a rubu su yake su kuma ya ba su nasara amma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya aiko musu tsuntsaye waɗanda wasu daga cikin malaman ruwa sun ce tsuntsayen nan ba a taɓa ganin irinsu ba su kankan su larabawan sun yi tsuntsayen da kawai sun taho amma ba su taɓa ganin irin waɗannan tsuntsayen mutum ba a nan lokacin ba tsuntsayen suka zo tawaga tawaga tarimi gindin yara ta yi su ce suna ciwonsu da duwatsu wasu malaman kuma fassara sun ce duwatsu wanda suke na ƙoran lallaka ne wasu kuma sun ce duwatsu ne wanda suke na wuta fa ja'ala hum ka askin ma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya maida su tawakkar mani wanda aka kunna mu ta yi komo wasu daga cikin malamai suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya maida su kamar icce wanda ke da tuhu a ciki aka karkare wannan tuwon aka canje shi kuma aka kunna mai wuta ya kake ganin iccen da ke da tuhu aka karkare tuwon ƙwarin shi ya rage ya zama an farfare shi to da an kunna mu ga zaka gani yayi sarun kamawa da bare yana ci haka Allah subhanahu wa ta'ala ya maida su kamar karmami abincin gida abin da su da su ta kore wasu kuma daga cikin malamai fassara suka ce kamar karmami wanda dabbobi suka zo suka tattauna su zaka ga dabbobi idan suka ci kara da wuya ka ga dabba ta kama kara da farko haka ta shi ta cinye a za ta cinye ta ci ta ci ta yar barke kiri kuma ta je ta dauki wani ta ci ta barke haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu ya halaka sai mai yadda muka karanta a cikin wannan kissa da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya turo musu wannan duwatsu a kowane wuce kowane ɗaya daga cikinsu akwai sunan yaro kuma idan dutsen ya waɗo mutum yakan kikkirewa ɗaiɗaiɗai hannu ya wuta kai ya wuta kawata ita haka nan guntu-guntu yake yi Allah subhanahu wa ta'ala ya halaka su baki wannan ita ce suratul fil a takaitacce shi yasa wasu daga cikin malamai suke cewa wannan sura da ita ta suratul ilahi kamar yadda za mu gani yanzu cewa sura guda ce saboda yanzu Allah subhanahu wa ta'ala zai ci gaba da bamu labarin Qurayshawa ne zai ci gaba da bamu labarin su saboda ni'imomi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya musu wanda ni'ima ce ta farko wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya musu ya kare su daga wa'annan mutanen su rosa wannan dakin ba kuma za mu ga ni'ima ta gaba wanda za ta zo al-ila fi quraish ila fi yurida tashtai wa sai shi yasa wasu daga cikin malamai suka zo suka ce wannan sura da surata al-ila duka sura guda ce shi yasa wasu a tsakanin ta ba su sa bismillah suna cewa faja'alahu ka'asmin ma'qul sai su zo da al-ila fi quraish kamar yadda ibn ishaq ya haɗaito a cikin littafin shi da nayin su kai tsaye za mu shiga al-ila fi quraish nan mun san
إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف
Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce da ilahi Quraysh kuma wannan surar makkiya ce yana ta sauka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka ya ce da ilahi Quraysh sabon Qurayshawa saboda sabon Qurayshawa yana kama Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labari fa ja'alahum ka asfin ma'qul sai ya maida su kamar karmami abun konewa ko kuma kamar karmami abun canjewa da ila fi Quraysh saboda sabon Qurayshawa wannan abu sa ra'ayi wanda suka dinkan cewa da ita da suratul al-antara kaifa sura ce guda Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa ila fihim rihlata shita'i wa sayyi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce saboda sabon Qurayshawa kamar mai tambaya yayi tambaya wane ne wannan sabon Qurayshawa wane ne sabon da Qurayshawa suke yi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya gani shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ila fihim rihlata shita'i wa sayyi sabon su nayin balawo a lokacin dani zuwa gari a lokacin dani zuwa garin yamma da kuma sabon su nayin balawo na zuwa cin kasuwancin su a lokacin bazara zuwa garin sha larabawa sun kasance a lokacin dani sukan tahi a saboda su bi kadai suke guda a shekara saboda nisan wurin su da kuma yanayin da suke na sahara suna wuta lokacin dani kuma suna wuta lokacin bazara wannan shine sabon wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce saboda sabon Qurayshawa ya ce sabon da suke yi na tahiyya da suke yi lokacin dani zuwa garin Yaman da kuma sabon da suke yi lokacin na tahiyya da suke yi lokacin bazara zuwa kasar Sham fal ya'budu rabba hadal bayt to su bauta ubangijin wannan daki kenan tunda Allah subhanahu wa ta'ala a gaban idanunsu ya turo mala'iku ko kuma ya turo wasu tsuntsaye sun yi ma wasu azaba a gaban su sun kona su da duwatsu saboda wannan daki saboda sun ne su rusa wannan daki kuma saboda sabon da suke yi na wannan tahiyyar da suke yi to su bauta mu ubangijin wannan daki saboda karshen wanda hujja ta tsaye a gare shi cewa wannan daki ne na Allah subhanahu wa ta'ala su ne Qurayshawa tunda a gaban idan su Allah subhanahu wataala ya halaka Abraha da su zawon shi saboda sun yi wannan kakin so da sun zo su sa wannan kakin yasa Allah subhanahu wataala ya ce musu fa ya abu rabba halal bai to su bauta mu ubangijin wannan kakin su tsarkake shi da bauta shi kadai waɗannan gumakan da suka gewaye suna bauta ma su yi wace da su su bi abin da ka zo musu da shi ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda da yawa daga cikinsu sun riski lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halaka ma'abuta ke ba duk sun gani da idanunsu umma ba su gani ba sun ga alamomi na Allah subhanahu wa ta'ala ya halaka su bal wasu daga cikinsu ma duk sun samu dukiya wadda take mai tarin yawa to don haka su bauta ma ubangijin wannan daki wanda ya kare su ya amintar da su ya kare su daga makircin mutanen nan ma'abuta biyu wa'anda suka zo sun san cewa wa'annan mutanen sun yi karyar su sun san cewa ba su da ƙarfi ba su iya yin komi da wa'annan mutanen amma Allah subhanahu wa ta'ala ya halaka wa'annan mutanen a gaban idanunsu don haka fal ya'budu rabba hadzal bayt su bauta ma ubangijin wannan daki Allah subhanahu wa ta'ala dan ya ci gaba da gaya musu wane ne shi ya ci gaba da gaya musu nemomin da ya yi musu sai yake cewa kamar ba su san ma har yanzu ba san wane ne ubangijin wannan ɗakin ba Allah subhanahu wa ta'ala ya san sun sani amma dan ya ƙara sanar da su ya ƙara kawo musu wuciya sai ya ce allazi at'amahu min ju'in wa amahu min khawf shi ne wanda ya ciyar da su daga yunwa kuma ya amintar da su daga tsoro kamar yadda muka gani ba larabawa sun kasance Qurayshawa a wannan lokacin sun kasance suna cikin mawuyacin hali suna cikin matsananciyar yunwa sun kasance ana cewa tsaban yunwa wani daga cikinsu yana komawa haramun tururuwa yana neman ya gani abinda tururuwa ta kwasa na abinci ta kai ramin ta ya tona din ya dan samu wani abu wanda zai iya ci ya kai an ce suna shiga daji kasusuwa na dabbobi wanda suka jima da mutuwa suka zama kasusuwa wannan kasusuwa suna daukar su su dawa su su narke su su garin su dinga dawa shi ko suna jika su suna ci kenan sun kasance a cikin talauci wanda yake iya talauci Allah subhanahu wa ta'ala yake ce musu allazi at'amahu min ju wanda ya ciyar da su daga yunwa Allah subhanahu wa ta'ala ne ya sa mutane suke kai da kawo a wannan dakin yake kai musu abinci ta hanyar wannan dakin wa amanahu min fawqa kuma ya amintar da su daga tsoro saboda sun kasance suna da tsoro Allah subhanahu wa ta'ala ya maida wannan dakin nashi ya zama harami ya zama haramun ne a zo a yi yaƙi a ciki haramun ne a zo a cutar da waɗanda ke cikin wannan dakin kenan ka gani a nan idan suna cikin makka sun kasance amintattu ne babu wanda ke iya zuwa ya takura musu guda aka samu suka yayi yunkuri ya zo dan ya takura musu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magani shi kuma haka idan suka huta a balagurinsu sun kasance mutane ne saboda girman wannan dakin ana girmama su ana cewa ahlul haram ai ma'abuta dakin Allah ne subhanahu wa ta'ala masu kula da dakin Allah ne dan haka babu mai taba su inda za su tai su dawo kuma in suna cikin gidansu ma babu mai kawo musu hali babu mai kawo musu farmaki wannan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake tunatar da su wannan ne yake cewa allazi at'amahu min ju'in wa amanahu min khawf wanda ya ciyar da su daga yunwa kuma ya amintar da su daga tsoro Allah subhanahu wa ta'ala yana mai ko a yanzu yana cewa wa man dakhalahu kana amina duk wanda ya shiga garin makka zai samu aminci zai samu kwanciyar hankali bai da fargaba na komi ko yanzu mutum ya je garin makka zai kasance amintacce bai da fargaba na a yi mishi sata bai da fargaba na wani yanzu ya kama shi ya cutar da shi bai da fargaba komi zai yi ta rayuwar shi yadda yake so babu wani abu da zai taba shi bal ba mutane ba ma tsuntsayen da ke rayuwa a wannan wurin ma amintattu ne a shi yasa zaka gani ko a salula ko a bidiyo zaka gani nan tsuntsun da in kana son ka kama shi ba mamaki sai ka gama mashi tarko ka gaza samu ka sa mashi abun kamu da sauransu ne kai ta dubaru ka sa kamshi ka sa kiliya ka yi miye kuma da kyal da wala hannu da ke samu ka kama shi amma a can zaka da su irin wannan tsuntsayen gasarin suna yawo cikin mutane har ka zo ka taba har ma ka tara hannu ta hawa hannunka zaka gani mutane suna gwani a cikin sandansu wanda suka tai aikin haji suna ba da labari da wanda suka tai aikin umara daga tantabaru suna ke wayan mutane kana kwance abara ta zo gaba ka abinda ka san a garin gobe ba ko kai jikinka in ka din ta san kama ta za kai kai yanki ta ku sai da ba sabo yayi sabo ba ta sa wa san a cikin gidan da ake kin kama da ta yi mutse ta tashi sabo to a can ma tsuntsaye ma suna da aminci balle mutane Allah subhanahu wataala yake tuna musu wannan ni'imar da yake musu yake cewa ya musu ni'ima sun kasance talakawa suna da yunwa ya ciyar da su kuma ya amintar da su sun kasance suna da tsoro saboda ba su da ƙarfi idan mutun ya kasance yana da yunwa yana neman ma abinci ina ya ga dama a ce ya shirya kayan yaki yana da sojawa yana da gudun duk ba su da waɗannan sun kasance inda a ce Allah subhanahu wataala bai sa musu aminci ba a dare guda irin su wanga abara din sun zo baki din suna murmushi su kare su amma Allah subhanahu wataala sai arzuta su da aminci yassa wannan dakin da suke mai hidima saboda kafirran nan sun kasance tun a jahiliya suke kula da dakin Allah subhanahu wataala akwai wanda a hannun su kiduruwan Ka'aba suke akwai wanda suke shayar da alhazai in sun zo akwai wanda suke ciyar da alhazai kenan sun kasance su ma suna ji da wannan dakin suna yi ma duk wanda ya zo wannan dakin da ne ibada hidima suna yi mishi hidima su ma Allah subhanahu wataala ya sakkare musu ya sa musu ya arzuta su da abincin cika kuma ya arzuta su da aminci ba su da tsoro in ma sun mutu sun bar garin ana cewa ai mutanen haram ne ana girmama su babu mai cutar da su dona kenan wannan ne momin da Allah subhanahu wataala ya yi musu shi yasa malamai suke cewa Allah subhanahu wataala ya yi wa Quraishawa nimomi guda uku ya yi musu nimomi tun kayan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma nimomi ne wanda sun san su ba wani imomi ne ba ma na koyi wanda za a ce a cikin jiki suke ba maki ba su ji da su a wa'anda sun taba su sun san dalin su kuma suna cikin su har lokacin da aka turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni'ima ta farko ita ce Allah subhanahu wataala ya kare su daga sharrin wa'anda mutanen Abraha ma'abuta giwa da suka zo Allah subhanahu wataala ya shiga musu wada ya halakar da waɗannan mutane ni'ima ta biyu kuma ita ce Allah subhanahu wataala ya arzuta su da suna cikin yunwa suna maciya da suna talakawa Allah subhanahu wataala ya musu arziki ya sa musu suna yita bala'o'i su biyu su je garin Yaman su je ga garin Sham su je su yi kasuwanci su kai abin da ke gare su su dauko abinci da komai su dawo da shi abincin da za su yi shi wata shin da suna ci kuma kayin ya kare sai su yi wayan garin Yaman kuma a cikin wannan tayyin da suke yi babu mai takura musu mun sani cewa kayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mutane sun kasance ne suna rayuwa a cikin jahilci mai karhi ne kawai ke iya rayuwa amma duk lokacin da aka yi karhi ta kawai zuwa ake a kashe ka a kwace abin da kan ballaka in mata ne da ɗiyanka a maida su bayi to amma su duka Allah subhanahu wataala ya amintar da su daga wannan ba a zo aka yake su ba ba a zo aka ko a cikin tayin su babu mai tarasa musu kwace Allah subhanahu wataala shine ke gaya musu to wanda ya muku wanga ni'ima ya halaka wa'annan ma'abuta giwa kan kuma ya zo ya ciyar da ku alhali kun kasance masu yunwa ya sauke muku ita yin bala'o dai garin Yaman ku sa ku kai kayan ku na saidawa kuma ku dauko abincin cika haka ku tai garin Sham ku yi wannan kuma ya zo ya amintar da ku daga dukkan kowane irin tsoro ba ku yin tsoron a tare ku ga hanya ko ba ku yin tsoron kawon farmaki a gida a yake ku kuke yi ta har ku bar matan ku da ɗiyan ku ta neman ku to balle ya abu rabba hada kai to ku bauta mu ubangijin wannan dakin wanda shi ne ya sauko muku dukkan waɗannan ni'imomin baki ne Allah subhanahu wataala yake gaya wa manzon shi cewa ka tuna musu ka tunatar da su da wa'annan ni'imomin kamar yana wa manzon shi magana amma dan me dan ya karanta mu koyon shawa su ji ni'imomin ga Allah subhanahu wataala ya musu kuma sun sani tabbas an musu waɗannan ni'imomin annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta musu dan ya tunatar da su tuna cewa to wa'annan ni'imomin wa da suke gani ba kowa bane ya musu shi shine ubangijin wannan dakin kuma shine wanda ya aiko ga ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haka to yanzu lokaci yayi da su mai da kara su bauta mu ubangijin wannan dakin shi kadai kar su hada bautar shi da kowa Quraishawa muna ta gayin Quraishawa wata kabila ce wadda ta kasance a cikin Larabawa amma yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah istafa kinanata min walad Isma'il, sun samu asali ne tun daga annabi Ibrahim azuwa dan shi annabi Isma'il, kenan jikoki ne na annabi Ibrahim da kuma dan shi annabi Isma'il. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah istafa kinana, su kuma kinana su ne daga cikin su ne Allah subhanahu wataala ya hudo Qurayshawa. Kinana kabila ce ta Larabawa wanda take kabila ce babba, daga cikin su ne Allah subhanahu wataala ya hudo Qurayshawa. Shi yasa annabi yake cewa Allah subhanahu wataala ya zabi kinana, ya zabi wata kabila ta kinana daga cikin diyan annabi Isma'il. Annabi Isma'il yana da zuriya wanda take da yawa, amma Allah subhanahu wataala sai ya zabo ga zuriya ya bambanta sai ya musu malalan da bema sauran zuriya ba ta annabi Isma'il. Manzo Allah ya ce wastafani wastafa Qurayshan min kinana, a cikin kinana kuma bayan an zabo su an tantance an zabo daga cikin diyan annabi Isma'il an zabo su waɗannan kinana, sai kuma aka zabo Qurayshawa hayyo a cikin kinana, su ma suka yi kowa malala, suka yi kowa asali, suka yi kowa martaba, suka yi kowa girma a wajen mutane. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wastafa Qurayshan bani Hashim, kuma haka a cikin bani a cikin Qurayshawa Allah subhanahu wataala ya zabi cikin Banu Hashim, kenan diyan Banu Hashim, diyan Hashim Allah subhanahu wataala ya zabe su, yasa suka yi kowa daraja a cikin Qurayshawa. Wastafani min bani Hashim, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma sai Allah ya zabe daga cikin waɗannan Banu Hashim, kenan Allah subhanahu wataala ya zabi kinana daga cikin diyan annabi Isma'il, yasa suka yi kowa daraja. Haka ya zabi Qurayshawa daga cikin kinana, yasa suka yi kowa daraja. Haka daga cikin Qurayshawa ya zabi diyan Hashim, yasa suka yi kowa daraja. Haka a daga cikin diyan Hashim sai ya zabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yasa ya kowa daraja, kuma ya aiko shi da shari'ar shi. Dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance dan babban gida ne, dan babban kabila ne a cikin Larabawa. Babu wani abu, babu wani abu, babu wani Balarabe da ya isa ya hito ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani abu akan kabilar shi, akan asalin shi. Ya hito ne a cikin asalin da ya yi ko sun yi kowa asali a cikin Larabawa. Shehu Jawo ya ce wastafani min bani Hashim, Allah subhanahu wataala ya zabe ni a cikin Banu Hashim. Kenan manzon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko a cikin kabilar su zababbe ne, zaka samu a cikin kabilu, kabilu suna rarrabuwa reshe reshe, zaka samu a cikin wannan a ce wanga reshen su ne gidan sarauta, wanga reshen su ne gidan kaza, wanga reshen su ne gidan kaza, amma dai karshe zaka samu baki ɗayan su kakan su guda ne da koma can baya asali, amma kuma a cikin su wasu sun yi wasu falala. Haka Allah subhanahu wataala ya zabi kabilar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sun kasance a cikin kabilar su sun yi kowa falala, gidan su yayi kowane gida daraja, yayi kowane gida asali, sun yi kowane gida zama manyan mutane. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya zabe su a cikin. Allah subhanahu wataala ya ce ila ta Quraysh, wasu malamai suka ce Allah subhanahu wataala yana tunatar da su ne cikin sabon Qurayshawa, saboda sabon Qurayshawa. Ai Allah subhanahu wataala shi ne ya sabo Qurayshawa ni'imomi wanda suke na zahiri da na batini, ni'imomi wanda suke a bayyane da wa'anda suke a koyi. Allah subhanahu wataala ya haɗa zakatansu, Allah subhanahu wataala ya sa zakatansu sun kasance a wuri guda. Wasu malamai sun ce wannan ilahi yana nayin Allah, Allah subhanahu wataala ya haɗa kansu, ya sa sun kasance zakatansu wuri guda suke. Wasu kuma suka ce Allah fa bainahu wa ajma'ahu qawlul ka'aba, Allah subhanahu wataala ya haɗe a tsakaninsu, ya gama su dukansu sun tattare a gindin ɗakin Ka'aba, suna yiwe da shi, suna yi wa masu zuwa a wurin shi ni'ima, suna yi musu hidima. Wannan shi ne lilahi. Amma dai kam da Hausa yadda za mu fassara lilahi shi ne saboda sabon Qurayshawa, inda Allah subhanahu wataala ya fassara mu sabon a can gaba ya ce ilafi mu ila tashda Yusuf, sabon su na yawon da suke yi lokacin dare da kuma lokacin bazara, dan neman abinci, dan neman abinci da neman arziki da suke yi wanda da ba sa yin shi. Shi yasa Allah subhanahu wataala ba hura musu bane yake yi, a tunatar da su ne yake yi na yayi musu ni'imomi, ya musu ni'ima wanda wannan ni'ima wanda yayi ta, to babu wanda ya cancanta a sarkake shi da bauta, in ba Allah ba subhanahu wa ta'ala shi yasa ce musu ya'budu rabba hadal bayt to ku in dai ni nene na hana Abraham da so zawon shi su zo su rosa wannan dakin da kuke tuciya da shi kuke alfahari da shi saboda wannan dakin ya kasance abun alfahari ne ga Larabawa ba su da wani madogara da ya kai shi suna alfahari da shi har zuwa yanzu mutanen kasar Saudiya da kowa yake shiryawa ya kwashi kudi ya sa kudaden shi masu yawa ya kai saboda wannan dakin da wannan dakin ba can bai ke ba za a dinga yin wannan cincin dan ba ana daya saboda dakin yana can kenan ba karamin kwalala bace ma Allah ya zabu garin su ya zabu inda suke sa dakin shi a wannan wurin kuma yazo ya kare mutanen da suka zo su rusa wannan dakin kuma yazo ya amuntar da su daga tsoro yasa ba su yin tsoron a kawo musu yaki ko ba su yin tsoron su da suka da inda suke so kuma ya ciyar da su daga yunwa to in dai tabbas shi ne wanda ya yi musu wannan abubuwa to falya abu rabba hadal bayt su bauta ma ubangijin wannan dakin wanda shi ne ya turo ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kake kiran su da su zo su yi imani suna ce maka mahaukaci suna ce ma masiliki suna ce maka mawaki to ka tunatar da su Allah subhanahu wataala baya gora amma yana gaya musu ne dan ya tunatar da su ka tunatar da su yake annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya musu wa ga mu'min saboda Larabawan Qurayshawa sun imani da akwai Allah shi yasa zaka gani so da yawa Allah subhanahu wataala yana gaya mu cewa sun imani da rububiyya Allah sun imani ba irin kawuran da ke cewa babu Allah bane a inda suka yi talaba daya wajen bauta ne a ce a tsarkake Allah subhanahu wataala shi kadai da bauta banda wasu gumaka banda kamun kawa banda salata da uzza da sauransu to wannan ne ba sai imani da shi ba zaka sai a ce manzon Allah aj'ala al-alihata ilahan wahida a ce yanzu an maida abun bauta abun bauta guda ɗaya babu wasu alloli da za mu bauta ba sai Allah shi kadai Allah subhanahu wataala yana ga mu idza rakibu fil fulki da Allahu mukhlisina lahu din idan suka shiga cikin teku suka shiga cikin ruwa inda suka samu anan babu wani abun bauta gunkin su da duk wani abu da suke bauta ma ba zai iya taimakon su da komai ba to anan sai su tsarkake kira su tsarkake bauta ga Allah subhanahu wataala anan ma Abdul Muttalib abinda yayi da abinda yazo wanda yayi karin su Abraha yazo da su zawon da sun limka su yawa sun san ba za su iya cin nasara a su ba ko sun yake su me yayi sai ya ce a bashi rakon mai shi shi ma komandan yayi mamaki ce ta yaya za ka nemi rakon maka tare cewa mun zo mu rusa abun bauta ko gidan da muke bauta ya ce wannan gidan kaga nan ma Abdul Muttalib ya tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala shi ne ubangijin wannan gidan kenan a tauhidul rububiyya ko larabawa ka fara Qurayshawa sun yarda akwai Allah amma a tsarkake Allah subhanahu wataala da bauta shi kadai a nan ne suka kafurce ma Allah subhanahu wataala a nan ne ba su yarda ba har suka dinga cewa manzo Allah ya zo a bauta mu annan shi shekara guda wata shekara a bauta mu annan su kenan Allah subhanahu wataala yake gaya musu in dai Allah subhanahu wataala shine yake muku wanga ne mutum shi ya muku su baki dai to ku zo ku bauta mishi ga manzon shi nan ya to yana kiran ku yana cewa ku ce la ilaha illallah tufliho to ku zo ku bi wannan babu Allah falyabudu rabb hadal bayt Abdul Muttalib ce ma wannan komandan yayi wannan gidan yana da ubangiji wanda zai kare shi ni kuma rabon ma na wani tana ina neman ka bani abu na amma gida yana da ubangiji to in dai hakurin yarda da gida yana da ubangiji to wannan ubangijin na wannan gidan shine ya turo wanga annabin da yake kira wanta abudu bauta mishi shi kare shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce falyabudu rabb hadal bayt to ku bauta mu ubangijin wannan gidan shi kadai ba ku hada bautar shi da kowa dan haka duk lokacin da Allah subhanahu wataala ya mutu ni'ima kowace irin ce ta jin dadi ta abubuwan rayuwa ne ya ga lamar da shi suna zuwa yadda ya kamata to ya tuna da cewa Allah subhanahu wataala ne ya yi mishi wannan ni'ima kayya sauya wannan ni'ima yaje wajen neman ya kare wannan ni'imar da kuce ko kuma wajen wannan ni'imar da karo ko kuma wajen jin dadin wannan ni'imar ya kamace ma Allah subhanahu wataala kamar yadda Qurayshawa suka yi Allah subhanahu wataala ya musu ni'ima amma da suka tashi kuma da turo manzon shi sai suka kafurce mishi shi yasa Allah subhanahu wataala ya saukar da wadannan surorin yake tunatar da su ilimin da ya yi musu su yi imani da wannan Allah ubangijin wannan gidan su bauta mishi shi kadai har su hada bautar shi da wani na kama da suke cewa bawa ya cika mai gode ma Allah subhanahu wataala, bawa ya cika mai nuna ya karbi ni'imar da Allah subhanahu wataala ya mishi, shine ya tsarkake bautar shi ga Allah subhanahu wataala shi kadai, kai ya hada Allah subhanahu wataala da komai. Muna gani Allah subhanahu wataala da ya yi ma Qurayshawa waɗannan ni'imomin baki ɗaya, sai ya ce musu ya Abubakar ba hadir bai, ai wanda ya musu wannan ni'imomin to shine ya cancanta su tsarkake da bauta ba wasu gumaka ba. A nan kuma lokacin mu yayi abinda muka karanta da dare, Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskuren da muka yi, Allah subhanahu wataala ya yafe mana.